الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هكا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب مدساك سادواء وانا مؤسسة مؤسسة الإصلاح للتنمية الإجتماعية نفر أديد أولا قريمة تاريخي قرينا إلمي قرينا للتاقو قرينا وانا تاريخ كسر هوسه بذيك كبا دولة سيئة أم بكونا قريب وانا لابدي نزل زو أولا يلي نا أسبر يومنا جل الله دي يلي إن شاء أخو قوتا عشرين قوتو قوتا عشرين أخو قوتا شوال nashi kara ta 1447 wanda kuma yake daidai da yau 11 ga watan hudu miladiya 2026. Malaka Aiba ya ce ya bani minti 150 amma ya cinye minti 100 saura minti 50 ya rage muku. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka wanda ya ba mu damar haduwa a wannan majalisi mai albarka tare da waɗannan fuskoki masu albarka. Mun jima muna son mu samu wannan haduwa, Allah bai nufa ba sai yanzu. Allah muna kuma fatan da zato jinkirin alkhairi ne gare mu baki ɗaya. Na yi matuƙar farin ciki da samun wannan dama domin samun halartar wannan majalisi ƙarƙashin waɗannan jerin gwanan gaccoci da ake yi a kan ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna. Babu shakka ba ƙaramin tunani ne aka yi ba wajen samar da wannan jerin gwanan gaccoci a irin wannan lokaci waɗanda suka danganci gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su tsawon shekarun da ya yi yana da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Matashiyan da nake shi malam Shu'aib ya faɗa darussa daga rayuwar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. To ni ba tura mun matashiya ba, an dai ce mun za a yi magana a kan Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Akwai bambanci ka ce mutum zai yi magana a kan Nana Aisha ko zai yi magana a kan darussa daga rayuwar Nana Aisha. Duk da cewa na yarda rayuwar waɗannan bayan Allah duka darasi ce, saboda haka ta ita ko ina ka kataka ko ka kama to za ka fara shiga cikin darussan ne har ka kai ƙarshe. Babu wani lokaci a rayuwarsu da ba su bar wani darasi ba, wanda har zuwa yanzu har kuma Allah ya daɗe ƙasa al'umma za ta ci gaba da amfanuwa da waɗannan darussa. Muna cikin matuƙar buƙatuwa ba ƙanƙanuwa ba wajen ƙaraya mana tarihin waɗannan bayan Allah, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da matansu, ballantanku ballantana kuma matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suka rayu tare da shi a gida ɗaya ƙarƙashin inuwa ɗaya, suka samu tarbiyyar da babu wajen da ta taɓa samun irin ta, sun kafa duniya kuma ba za a samu ba har kiyama su tashi. Muna cikin matuƙar buƙatuwar sanin waɗannan mutane da waɗannan bayan Allah da irin gudunmawar da suka ba wa musulunci da irin matsayin da Allah ya ba su da darajar su da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka. Muna matuƙar buƙatuwar musamman nan abinda muka sani kuma a jaddada mana shi. Muna cikin matsananciyar buƙatar sanin waɗannan bayan Allah duba da yadda yanzu a duniya ake kokarin a canza fuskokin waɗanda ya kamata a yi koyi da su, a canza waɗanda ya dace a yi koyi da su, da wasu waɗanda ake ganin su ya kamata a kirawo matasa maza da mata su san rayuwarsu su kuma kwaikwayi irin rayuwarsu. Muna cikin matsananciyar bukata wajen fito da al-qudwat al-hasana, al-qudwat al-misaliya. A lokacin da ake nuna wa matasa, ake karantar da su su yi koyi da wasu waɗanda a tarihinsu ko a rayuwarsu ba su bar ma wani abin al'umma wani abin da za ta yi alfahari da shi ba, wasu ma sun bar abin kunya ne a rayuwarsu. Amma kuma a yau su ake haskawa, su ake nunawa a matsayin cewa su ne abin koyi. Matashi ko matashiya a yau ana ƙoƙarin a nuna musu cewa ababen koyinsu in ba dai ‘yan wasan kwaikwayo ko kuma ‘yan bal ko kuma wasu can waɗanda suka shahara ta wata fuska wadda ba ita ce abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ɗan adam domin sa a nan rayuwa ba, a nan duniya. Koyi wani babban abu ne a rayuwa, kuma ta hanyar koyi abubuwa da dama sun fi sassabbata na ɗabi'u kyawawa a cikin zukata. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ma ya ja hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yin koyi da annabawan da suka gabace shi. Yace fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiryarsu wato da rayuwarsu da halayensu. Ce wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, kai haƙuri kamar yadda annabawa manya masu girma masu azama suka yi haƙuri. Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan turmar koyi, saboda koyi wani babban abu ne a rayuwa. Dan adam yana samun wasu ɗabi'u da za su zama masa ɗabi'u masu kyau ko marasa kyau ta hanyar koyi. To muna cikin matsananciyar bukata, matsananciyar ƙishirwar a ƙara sanar da mu waɗannan bayin Allah, domin su ne fitila abin koyi, su ne za su haskaka mana rayuwar mu. Muna tsananin bukatar mu san tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mazansu da matansu, kuma musamman matan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya rayu tare da su, waɗanda suka yi wa al'umma dakon addininta da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mata na gari. A daidai wannan lokacin da muke ganin wasu suna fitowa suna faɗar maganganu miyagu a kan irin waɗannan bayin Allah, ba da jimawa ba, ina duba social media daga wani makarfata irin mu mai magana da harshen mu na Hausa, ina tsammanin ma ɗangaren mu wanda yake danganta kanshi ga wani ƙazantaccen addini, wani addini wanda ya haɗar riga da addinin musulunci, ya sha rawani da alkyabba, amma yana ƙoƙarin ya nuna wa mutane wace ce na Aisha ɗin nan da ba sa so. Duk sanda zai kira wasu kiran ta yake da ummul munafiqina, wajen ya bakanta mana rai mu musulmi da muka yarda da Allah subhanahu wata'ala da faɗarsa cewa ba azwajuhum ummahatuhum, Allah ya ce matan annabi iyayensu ne, ma'ana iyayen mu'mini ne, annabi ya auda bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, Allah ya ce annabi ya fi son mu'minai sama da yadda suke son kansu, Allah ce kuma matansa iyayen mu'minai ne, mu da muka yi imani da Allah da manzonsa muka yarda da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, mun yarda da cewa Nana Aisha ummul mu'minin ce, uwar mu'minai ce, amma shi dan rashin albarka yana kiranta ummul muttaqina. Kaga kafin mu ce da mu yake da wa yake, da Allah yake. Allah ya ce iyayenku ne ku mu'minai, shi kuma yace ummahatul ummuna ummul munafiqin yana ta fadar wasu maganganun su na ƙarya na kage na kafafi akan ta domin ya tabbatar wa da mabiya addinin sa da waɗanda yake so ya yi zamanin su ya tabbatar musu da cewa da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ba mutumiyar kirki bace ba ma musulma bace munafika ce to a irin wannan lokaci da ake irin wannan kulikulun kubra da matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka muna buƙatar mu ƙara fitowa da al'umma su san cewa su wane ne waɗannan bayan Allah kuma me yasa Allah subhanahu wataala ya saba masa su su zama matansa Allah ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama su yace su ne matansa yace ma da shi babu wasu mata da suka sake halatta gare ka ko ka canza wata daga cikinsu da wata mace komai kanta haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن التي وسمعتا ما يود أن ننك كي تعرف لك فأمنا عائشة وفي حفصة وفي ميمونة سورا ماتا أن نبي شيء الله يجي بند سوباب وسمعتا لسك هلتك غريك يا رسول الله هما بي هلتك كتنز وتدك تكن سفو كتنز سنة وتبا ko wasu matan da za su burge ka da yadda kinsu zai burge ka Allah ba zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan zaɓin ba mu musulmi mun ji cewa yayi masa zaɓin to gare kana musulmi kirki da kai da Allah da maganar Allah kai da manzon Allah kai da matsayin da manzon Allah yake cikin Allah gare da
Allah bai yi wa manzon sa zaɓi don bai kyauta masa zaɓin da gare
matar malaminka ko shehinka ko wanda kake cewa shugaban kai baka yadda a faɗi mummunar magana akan matarsa ba ko ƴaƴansa amma kuma kana faɗar mummunar magana akan matar shugaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana kiranta da munafika kana kiranta ma da ummul munafiki babu shakka irin wannan lokaci wajibi ne a sashi tsaye wajen fito da matsayin waɗannan mata da irin albarkar da Allah ya sanya tattare da su da irin gudunmawar da suka ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam a tarihin rayuwarsa da irin yadda suka taimaka wa al'umma a cikin wannan addini na Aisha radiyallahu ta'ala anha shakundunci a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam daban take a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce za a yi magana a kanta da darussan da suke cike da rayuwarta ina ga zama ɗaya biyu uku ba zai isa ba kai ko da minti 150 ɗin da shi malam ya ce ya bayar ba zai isa komai ba malamai da dama sun yi rubutu a kansa kusan babu wani littafi da ya magana a kan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam amma san su da matan su face na Aisha tana gaba gaba kuma ta dauki kaso mai tsoka cikin bayanan da yayi wasu suka ware rubutu na musamman akan da Aisha radiyallahu ta'ala anha tun daga haihuwarta har girman ta har aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa komawarta ga Allah subhanahu wataala bayan ba'iki sallallahu alaihi wasallam daga cikin rubuce-rubuce shahararru da aka yi akwai littafin sayyid suleiman an-nadwi siratu sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha littafi ne mujalladi ne guda ya rubuta shi da urdu sannan aka fassara shi zuwa harshen larabci taqiyuddin an-nadwi shi ne fassara shi zuwa harshen larabci akwai littafin sayyidatu aisha radiyallahu anha عالمة زمانها نا دكتور عبد الحميد الطهماس أقوي للتافن عائشة رضي الله تعالى عنها وتوثيقها بالسنة النبوية نا وتمالما يروى نبضم مالم أكي كرنتا دكتور جيهان رفعت فوجي ما منت ربما لهم حديثي ita ma kuma ta zo ta bi layin mahaifinta daga cikin rubutun da ta yi a cikin matakanta na karatu akwai shi wannan littafi Aisha ta radiyallahu ta'ala anha wa tawsiquha bis sunnah. Duban da waɗannan ma akwai wasu daban, akwai mawsu'a ta dana Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce ta fito daga baya-baya wadda mu'assasa ta Durar Sanina suka buga sai a ce babba da ta shafi ta kunshi tarihin dana Aisha da falalarta da darajarta da kuma ƙaryar-ƙaryar da kan shi a suka yi rikai mata da mayar da martani a kan ƙaryarsu. Wannan yana nuna maka cewa sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce ba kamar sauran mata ba, mace ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ta da albarkatu masu yawa a rayuwarta. Haka irin wannan mata babu shakka duka wani wata gaba ta rayuwarta darasi ne, duka wata gaba a rayuwarta darasi ne da al'umma za ta karanta. Kamar yadda kuka sani sunanta Aisha, sunan mahaifinta Abu Bakar, wanda asalin sunansa Abdullahi ibnu Abi Quhafa, mahaifinsa Abu Quhafa asalin sunansa Usman ibnu Amir ibnu Amr ibnu Ka'b ibnu Sa'd ibnu Tayyib ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib. Saboda haka za mu ga cewa nasabar sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tana haɗewa da nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mun ga Quraishi ya ce cikakkiya, kuma ƴar Bani Tayyib sun haɗu a kaka na shida tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik. Saboda haka cikakkiyar ba Quraishi ya ce take da dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta ɓangaren babanta, ta ɓangaren mahaifiyarta Ummu Ruman, ita ce mahaifiyarta Ummu Ruman bintu Amir ibnu Uwaymir ibnu Abdishams ibnu Attab ibnu Uzaina, ita kuma daga Banu Kinana, daga Banu Kinana. Saboda haka ita ma wato ta haɗa da wannan, ta wannan ɓangaren ta haɗa dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya zaɓi Qurayshawa daga Banu Kinana. Saboda haka Banu Kinana daga cikinsu Qurayshawa suka fito. Aisha radiyallahu ta'ala anha ana mata alkunya da Ummu Abdullah. Ummu Abdullah, Abdullah ɗin shi ne Abdullah ibn Zubair ɗan ƴar uwarta Asma bint Abi Bakr. Saboda ita na Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin hikimar Ubangiji ba ta haihu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Ya zo a cikin littafin Musnad da Imam Ahmad da sanadi sahihi, Aisha take cewa lokacin da aka haifi Abdullahi ibn Zubair, Abdullahi ibn Zubair na kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi da Annabi ya karɓe shi ya tauna dabino ya sa masa a bakinsa, sannan ya ce hada Abdullahi wa anti Ummu Abdullah. Saboda Annabi ya bata wannan alkunya duk da cewa ba ta samu haihuwa ba. Saboda alkunya a wajen Larabawa abu ne yana mai mahimmanci, suna ɗaukar ta da mahimmanci kwarai da gaske. Kuma ta kokawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk ƴan uwanta mata suna da alkunya, ita ce ba ta da alkunya. Annabi ya umarce ta cewa ta yi alkunya da shi da ɗan ƴar uwanta. Saboda haka dan an yi wa mutum alkunya da abu ba yana nufin cewa lalle shi haife shi da tsantsansa ba, tana yi wa ita dangantaka ce ta jini, tana yi wa ma wani abu ne can ya haɗa su aka yi masa alkunya da shi. Don haka wannan ita ce alkunyar da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kuma aka santa da shi Aisha as-Siddiqa binti Siddiq Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha Ummu Abdullah. Ana mata laƙabi da Al-Humaira. Al-Humaira tasbiri ne na Al-Hamra. Al-Hamra macen da take da fari tas, tana take fara tas, ita ce ake cewa Al-Hamra. Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin sifar halittar da Allah ya mata tana da fari sosai, shi yasa ake mata laƙabi da Al-Humaira. Saboda ƙanƙantar ta shi yasa aka yi tasbirin shi ita wannan sifa ɗin. Ba wai saboda sifar ba ta samu sosai a tare da ita ba, a saboda lokacin cikin mata Annabi ita ce ƙarama. wannan lakabi ya tabbata cewa da Aisha tana da shi, duk da cewa Ibn Qayyim a cikin littafinsa Al-Manar al-Munir yana cewa dukkan wani hadisi da ya zo da Al-Subayra bai isdanta ba, amma malamai sun masa dajiya akan cewa akwai hadisi guda ɗaya a cikin sunan Nisa'i al-Kubra a kitabul Aisha, Aisharatun Nisa, wanda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallam sifanta na Aisha da Al-Subayra. Wani hadisi ne da Imam Ibn Hajar Fathul Bari ya inganta shi, haka nan Sheikh Nasir Al-Din Al-Albani a cikin littafinsa Adabul Sifa ya inganta wannan hadisi. Don haka wannan lakabin ya tabbata daga cikin lakabban da ake wa Aisha radiyallahu ta'ala, yana daga cikin lakabban ta Ummul Mu'minin, domin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ba su wannan matsayin da cewa su iyayen mu'minai ne, cewa azwajuhu ummahatuhum. Yana daga cikin lakabban na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce habibatu rasulillah, to masoyiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wato wadda ma'aiki yake santa, habibatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan wasfin din an jingina shi zuwa ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi ne wanda yake santa. Na'am, ita ma tana san shi, amma san ta gare shi ba shi ne falalar ba, san sa gare ta shi ne falalar. Dan ka ce kana san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne birgewa ba, a'a, kai abin da shi ma Annabi zai jera sanka. Amma dan ka cika baki kai kana san Allah, kana san manzo Allah, kana san kaza kaza, wannan ba shi ne birgewa ba. Birgewar shi ne kai abin da shi ma zai jera sanka. Shi yasa lokacin da Yahuda da Nasara suka ka cika baki suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Yahuda da Nasara sun rika cika baki suna cewa su ne ayyan Allah, kuma su Allah yake so, ko su suke san Allah. Ai ce to yana san ku da yasa yake azabta ku, kuke yin laifin da yake azabta ku. Saboda shi abu mai mahimmanci shi ne Allah da manzansa su soka, ba wai kai ka rika hura baki kana hura hanci kana cewa kai kana san Allah, mu basu bayawa ma'ana manzan Allah, mu kaza mu kaza, har ma kana yi su sharri kana cewa su ba sa san manzan Allah, kai kake san manzan Allah. Allah ce kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Kace in kuna san Allah ku bi ni sai Allah ya so ku. Shi ne al'amru laysa an tuhibba bal an tuhabba, kai a so ka ba wai kai kace kana so ba. Wannan ce da ita habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda kasancewarta ahabba nisa'ihi ilai, babu cikin mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kamar na Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar yadda yazo cikin sahih Bukhari da Muslim. Sayyidina Umar a lokacin khalifancinsa, a lokacin shugabancinsa, ya yankawa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam albashin dirhami 10,000, dirhami 10,000 a duk wata, kowace mata da cikin mata Annabi za a bata wannan. Amma sai yankawa na Aisha radiyallahu ta'ala anha dirhami 10,000, ita zanta abin da ake bata na alawus dirhami 10,000. Dalilin sai da Umar ya ce annaha habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ke saboda ita basuriyar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana da cikin mustadrak na harkin da al-amali na al-muhamili da kuma littafin i'tilal al-qulub na al-kharaij. Yana da cikin laqabban na Aisha al-mubarra'a, al-mubarra'a wato wankakkiya wadda aka wanke ta daga duk wani zargi. Wannan kuma lakabin ta same shi ne bayan saukar ayoyin da suka wanke ta daga zargin da munafukai suka yi mata na lalata. Ayoyin da suka sauka a cikin suratul Nuh daga aya ta 11 zuwa aya ta 26, Allah ya saukar da waɗannan ayoyi duka, yana wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga dukkan wani zargi da aka yi mata. To shi yasa daga lokacin wasu daga cikin manyan tabi'ai suke ce da ita al-mubarra'a, wato wankakkiya kuma wadda Allah da kansa shi ne ya wanke ta. Masruq ibn al-Ajda masruq ibn al-ajda al-wadi ila cikin manyan tabi'ai kuma ɗaya ne daga cikin manyan alwajiran da na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yazo cikin musnad na Imam Ahmad ya kasance idan zai bada hadisi daga da Aisha sai ya ce haddathatni as-siddiqatu binti as-siddiq habibatu habibatu habibillah al-mubarra حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرع وتتبعنا حديث ابن جتشي صديقة إر صديق وتنانا عائشة صديقة إر صديقة مسوي يرمسو ين الله شيني مائكي صلى الله عليه وسلم المبرع وتش الله يوانكي تتتس kamar yana daga cikin laqabanta as-siddiqa kamar yadda kuka ji daga wannan magana ta shi masruq ibn al-ajda al-kufi rahimahullahu ta'ala kuma kun san siddiqiya babban matsayi ne da ba kowa ne yake taka shi cikin mutane kaɗan ne suka taka wannan matsayi kuma matsayi ne wanda yake biyo bayan matsayin annabta Allah subhanahu wata'ala cha man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wa shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa saurata siddiqi a mataki da yake biyo bayan matakin annabta Allah wanda yake wannan matakin to wadanda suke gaba da shi kawai a cikin bayan Allah sune annabawa da ita mahaifinta sun taka wannan matakin na as-siddiq as-siddiqiyya da nana maryamu alaiha salam wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulu at-ta'am Allah ya sifanta nana maryam da cewa siddiqa ce siddiq shine wanda yake matukar wato matuka yake kololuwa wajen gaskata Allah da manzansa babu wani abin da Allah ya faɗa ko manzansa ya faɗa da zai yi ta baba ko ya jira a zuciyarsa ya dauka ba gaskiya ba babu shi yasa sai na abokan duk abin da aka gaya masa annabi ya faɗa cewa in ya faɗa to gaskiya faɗa in kana kakkara fa masadaka lokacin da aka zo aka gaya masa cewa ka ga abin da dan sahibin nan da kai yake ta faɗa wai jiya wai da daddare wai kawai an dauke shi an yi tafiya bai risa da shi aje da shi baitul maqdis ta dawo da shi a dare daya tafiyar da muke yin wata guda kafin mu dawo shi an yi da shi a cikin dare daga lokacin da ya kwanta kafin hudu al-fajr shi ya je ya dawo ana ga yawa sayyidina Abubakar yace kana qala fa fasada inda ya faɗa to gaskiya faɗa to da mataki da siddiqi baya tsaya bincike binciken da yake yi dai kawai shine abin ya tabbata annabi ya faɗa wannan shine siddiqi annabi sayyidina Abubakar ya kai wannan matakin baya tambaya ko yana ta neman sanin hikima ko me yasa aka ce ai kaza ko ka ai kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kiranta wani lokaci saboda shagwabata da nuna mata soyayya yakan yi tarhimin sunanta ya shafe karshen sunanta ce ya Aisha makon ya Aisha ya Aisha alama ce ta kauna da soyayya ce ya Aisha ala jibrilu yuqri'uki salam ya Aisha da jibrilu ne yana muke gaisuwa ta fito daga gidan asali gida na mutunci gida na karamci gida na tsoron Allah gidan da yake cike da tarbiya kowa dai san yau mahaifinta shine Abubakar Abubakar wane ne Abubakar Allah sahabbur rijali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suwan da annabi ya huso saboda kowa shine kuma farkon wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ya ce ya yi abin da yazo da shi shine farkon wanda ya imani da shi kuma shine wanda ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa yayin da wasu suka hana shi ya gaskata shi ya yi da wasu kan ƙaryata shi shi ne farkon kula fa’ul rashidi wanda ya bai gurbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shugabancin al'umma shine safiya sunan ibrahim zaki idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa illa tansuruhu faqad nasarahu allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn ibrahim zaki sayyidina abu bakr shine ɗayan biyu su biyu rak da suke cikin kogo da Allah ya ce in duka ku duniya za ku haɗu ku taimake shi ba to Allah ya taimaki waɗannan guda biyu ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake tare da sahibinsa babu wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo shi sahibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqurani sai sayyidina Abu Bakar shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu muttakhidan احدا خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام ومودته دا اتي akwai wani wanda zai rike shi madadi to da na rike sai da abubakar da na rike abubakar sai dai ya kuwantaka ta musulunci da kuma kauna wanda hadisi yana cikin hadisi bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an yi wasa baya'a da halifanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara biyu da wata uku da rabin shekara a matsayin khalifa ya rasu shekara ta 13 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar nana Aisha ita ce Ummu Ruman wasu sun ce sunanta Zainab wasu sun ce sunanta Da'at amma dai abinda ta shahara da shi shine Ummu Ruman wannan sunan ya zo a cikin sahihaini أبو تيسير البخاري لمسلم بنت عامر ابن عويمر ابن عبد الشمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية تتعرف تقولك تشكين بني كنانة سيدنا أبو بكر يا أوليك مزورة يا أولي ما هي فينا نائشة مزورة بايام رسول مجنتا عبد الله بن الحارث الأزدي ومتى مسلم تتعرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه تنعرض تشكين السابقات إلى الإسلام وما تعرض سكرك shiga musulunci na farko na Ummu Ruman mahaifiyar nana Aisha tana daga ciki kuma ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta masa cafa ko ta yi hijira tare da mijinta ta yi hijira zuwa ga Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sabani yaushe ta rasu amma magana wacce take mafi kusa da daidai cewa ta rasu shekara ta 8 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tana da ƴan uwa amma wanda suke shakiki daga cikin ƴan uwanta wanda suka fito ciki daya uwa daya uba daya shine Abdulrahman daga cikin ƴan uwanta akwai Abdullahi akwai Asma'u wanda mahaifiyarsu Utaila bintu Abdul Uzza wannan sayyidina Abubakar ya aure tun lokacin jahiliya bayan ya musulunta ita bata musulunta ba sayyidina Abubakar ya rabu da ita yana da cikin ƴan uwan nan Aisha akwai Muhammad akwai kuma Muhammad din nan mahaifiyarsa ita ce Asma binta Umais sannan akwai Ummu Kulthum ita kuma mahaifiyarta ita ce Habibatu bintu Kharija wanda aka sayyidina Abubakar ya bar mahaifiyarta da cikinta aka haife ta bayan wafatin sayyidina Abubakar nana Aisha an haife ta shekara ta 5 bayan hijira Allah ya ce minti 50 ta tsare ta tsare an haife ta shekara ta 5 bayan hijira wanda ita ce magana rajiya ita ce magana mafi karfi kuma an haife ta a gida na musulunci shi yasa take cewa kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari tana cewa lam aqal al-bawayya illa wa huma yadinani din ban yi wayo na gane iyayena ba face suna kan addinin musulunci wato ta buɗe ido ta ga iyayenta musulmi saboda haka ita ba ta san wani lokaci da ta ga iyayenta suna bautar gunki ba kaga kenan ita a cikin musulunci tsundum aka haife ta har ma tana cewa ba ranar da za ta fito ta faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo gidanmu ba ko dai zo da safe ko dai zo da yamma bukuratan aw ashiyatan saboda haka nana Aisha ta tashi a wannan gida ne wanda yake akwai wadata mahaifinta dan kasuwa ne sayyidina Abubakar dan kasuwa ne saboda haka yana cikin wadata sannan kuma gida ne wanda yake na karamci, gida ne na karamci, dan kasuwa ne ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa a garin Makka, sannan kuma karimi ne, mutum ne mai kyauta, mutum ne mai taimako, mutum ne da ake sabo da shi, ake haba-haba da shi, kowa yana son sa. Saboda za ka samu mutane koyaushe suna ƙoƙarin kusantarsa su samu alaƙa da shi. Ya kashe dukiyarsa ma dukiya mai yawan gaske wajen yaɗa addinin Musulunci. Kowa ya karanta kissar hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina, wanda ya nemi ya kasance tare da shi a wannan lokacin. Ya zai ga irin yadda Sayyidina Abubakar da gidansa ka cokam dungurungun gidan Sayyidina Abubakar suka tashi suka ba da gudunmawa ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Sayyidina Abubakar za su yi hijira su koma Madina lafiya, har ta kai yadda ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ni ahadin indana yadun illa wa qad kafina ma khala Abubakar fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allah biha yawm al-qiyamah وما نفعني مال احد قط ما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر وان صاحبكم خليل الله حتى ما يكون الله صلى الله عليه وسلم يكي شوى باب ولي وان يتبع من الخير ومساكا مسبا باب ولي يتبع من الخير وان يتبع مساكا مسبا سي ابو بكر ce yayi mana alheri da sai dai Allah ya biya shi ranar gobe kiyama. Nabi ya ce babu wani wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar Sayyidina Abubakar ta amfani Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wai ya fi kowa kashe wa ma'aiki dukiya ba ne, ya kashe masa lokacin da ya fi kowane lokaci tsananin bukata. Lokacin da kowa ya guje shi shi lokacin yake fitar da dukiyarsa yana taimaka masa. Saboda haka yake masa wannan kirari. Yake cewa da akwai wanda zai riƙe shi madaɗari, wato in ba shi matsayin kulla, kulla shi ne ƙoruwar soyayya, ƙoruwar soyayya kenan da babu wata soyayya sama da ita. To da akwai wanda zan ba shi irin wannan ƙoruwar soyayya ta ƙarshe, to da Abubakar ne, sai dai ni Khalilullah. Saboda soyayyar da Allah subhanahu wataala yake wa ma'aiki da shi ma wanda ma'aiki yake masa, babu wani wanda zai iya samun wannan matsayi. Yace wa inna sahibakum khalilullah, yana nufin kansa. Wannan hadisi yana cikin jami'ul tirmidhi, yana cikin musnad Imam Ahmad da Ibn Majah. Wannan shine Sayyidina Abubakar. In muka ce za mu yi dogon magana akan sa, zai dauki lokaci. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta taso a cikin irin wannan gida, da wannan tarbiya, da wannan matsayi, gida mai albarka. Bata san wani abu ko shirka ba, wata taba sanin wani abu a gidansu wai su shirka ba. Sayyidina Abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wa shirka ta ware tun gabanin al'umma ake sallallahu alaihi wasallam. Kun san akwai wasu waɗanda aka samu tun aljahiliya, tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saƙon da Allah, ko Allah ya bashi saƙon da ya bashi na ƙarshe, su suka gane cewa bautar wiki aikin banza ne. Suka yi watsi da bautar dinki. Daga cikinsu akwai Sayyidina Abubakar, kuma yana daga cikin waɗanda ba su yi ta'amuli da giya ba tun a jahiliya. Saboda haka ta taso gida mai tsarki, gida mai tsarki, gida na daraja, gida na karamci, gida na ilimi. Saboda haka ta zanto wato abin da ta zama. Sannan kuma ƙarshe ta zo ta auri ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ma'aiki ya aure ta tun kafin hijira, tun gabanin hijira, lokacin tana shekara 6. Kuma ta tare a Shawwal bayan hijira tana shekara 9. Wannan ita ce da kanta take bada wannan labarin. Ba wani ne yake bada labarin maballantana a ce bai rike labarin yadda yake ba, ko a tuhumi gaskiyarsa, ko a ce ƙarya yake. Babu ba, a ita da kanta ce take cewa tazawwaja ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Nabi ya aure ni ina shekara 6, ya kuma tare da ni ina shekara 9. Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin wannan yayi mafarki, yayi mafarki, mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa gaskiya ne. tabin da Allah ya nuna musu a mafarki haka yake yake cewa na Aisha kamar da yake cikin sahihaini an nuna min ke a mafarki an nuna min ke a mafarki har sau uku kwanta bacci a nuna min ke kwanta bacci a nuna min ke har sau uku a lokacin mala'ika ya zo da ke da hotanki a cikin wani kyalle na alhariri da na bude ina budewa sai na ga hotanki ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ya san tunda yar dan uwansa ce yar abokinsa ce sai na abubakar da ya bude sai aka ce da shi hadhihi imra'atu mala'ika ce wannan ita ce matarka sai ya ce in yaku hadha min indillahi yubdi in dai daga Allah ne wannan abin zai zartar da shi wannan mafarki mai albarka wato bayansa ne aka nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya aika aka nema masa auren nan Aisha tana karama bayan rasuwar nana Khadija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha kamar yadda nan ma nana Aisha ita da kanta ta bada labarin yadda al'amarin ya kasance saboda a wurin ta wani abu ne da ba za ta manta ba saboda zikriyat ne da abin da yake a wajenka yana da muhimmanci kakan sa shi a diyari dinka wanda ba za ka manta da shi ba duk sanda aka ce ka bada tarihinka to yana daga cikin abubuwa muhimmai da za ka ambata take cewa yayin da nana Khadija ta rasu Khawlatu bint Hakim ibn Umayya matar Uthman ibn Mas'ud ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ala tatazawwaj idan ana kai aure sai ya ce wa zan aura sai ta ce in shi ta bikran wa in shi ta sayyiban in kana so ka aure wani budurwa in kana so ka aure bazawara sai ya ce to wace ce budurwar wace ce bazawara sai ta ce da shi budurwar bintu ahabbi khalqillahi ilayka yar wanda ka fi so cikin halittun Allah ita ce Aisha bintu Abu Bakar ita ce wace ce bazawara ce bazawarar ita ce Sauda bintu Zaba ce ta yi imani da kai ta bi ka sauda kafa kan wannan addinin da ka zo da shi sai annabi ya ce to ki je ki yi magana ta a wajensu ta je ta shiga gidan sayyidina abubakar ta samu matarsa ummu ruman mahaifiyar da Aisha ta ce da ita ya ummu ruman ai ummu ruman take cewa alheri fa da albarka sun shigo muku gida alheri da albarka sun yi muku sallama gida sai ta ce menene kuma ce manzon Allah ne ya aiko ni sallallahu alaihi wasallama in nema masa auren na da Aisha a wajen ku sai ta ce to da ka ta jira Abubakar ya dawo wato mahaifinta Abubakar radiyallahu ta'ala anha ya dawo yana shigowa sai ta ce da shi alheri da albarka fa sun shigo mana gidan nan sai ce menene sai ta ce manzon Allah ne ya aiko ni ta kaula kenan ce manzon Allah ne ya aiko ni in nema masa auren Aisha radiyallahu anha sai na Abubakar ce ta kwadace da shi ai ita yar dan uwansa ce a jahiliya suna da wannan in kada da abota da mutum yanzu abokinka da kudda kuto za ka aure sa ce ai yar dan uwansa ce za ka dace da shi sai ta ce zai ga ya masa ta je ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ki je ki ga ya musu cewa shi dan uwana ne a musulunci yace anta akhi fil islam wa ana akhuka wa ibnatuka tasluhu li kai dan uwana ne ni dan uwanka ne a musulunci yarka ta dace da ni sauraka nan da nan sai na Abubakar bai yi wata ba sai aka daura wannan aure tana yar shekara 6 wannan yana da cikin Musnad Imam Ahmad yana da cikin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da Mustadrak na Hakim Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba mu labari take da wato yana daga cikin abinda mai karanta tarihin na Aisha zai gani abubuwa da yawa da suka faru da ita ta kiyaye su kuma ita ta ba da labarin su dake dake wannan abu da muke karantawa duka ita ce da kanta take faɗa har ma yadda aka nemi aurenta ta ji labarin gashi 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 take bayarwa kuma dan me saboda abin alfahari ne a gurinta irin wannan labarin ta yaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa ta yaya Allah subhanahu wataala ya hada wannan aure abin alfahari ne a wajenta aka aure ta tana yin karama bata tare ba sai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da tare lokacin tana shekara 9 lokacin da aka daura aure mahaifiyarta Ummu Ruban ta kagara da Aisha ta girma ta dan yi jiki saboda kai ta biyan mijinta sai ta ce kana ummi Ummu Ruban tu'arijuni lis sunna tana ba ni abubuwa da zan yi kiba tace haka dai tayi 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 ban yi kiba ban yi kiba ba bamastaqama naha zalika hatta akaltu tisa'a bil rutab sai na hada gurji da dabinin rutab ina ci sai na yi kiba saboda haka wannan mahadi ne na kiba amma ban sani ba kibar yayan Hausawa ko kuma kibar yayan Larabawa sai kanka je ba lallai ne kai irka ta ci ta yi kiban ba sai ta ce fasamintu ka ahsana sunna nayi kiba kiba mai kyau ba fa kiba ta lukuta ba ta bule ne a kiba mai kyau ba kiba na ta dai jiki sai da zamu ga cewa gaba tana fadar cewa sun yi guje tsere ta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsere ya abin nan ta tsere masa sai bayan lokaci ta ci abinci ta girma ta yi kiba annabi ce zo mu sake yin tsere sai tsere mata jihadi da tsere kaga ya nuna waccan kibar ba wai ita ce kiba ta buleliya lokuta ba saboda haka aka kai ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ba'aha wa lu'abuha ma'aha kayan wasanta da yan kayan wasanta sai su gida annabi sallallahu alaihi wasallama maka yan shekarunta duk wanda yana zama martani ne ga waɗanda suke ta kokarin ƙaryata shekarun da Aisha lokacin da aka aure ta na mai kan zo ya same ta da yara suna wasa sa'annin ta kawayenta in sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ruga su koye ita kuma sai ta zauna da garba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku fito ya fito mata da su saboda su ci gaba da wasansu tana da wani doki mai fukafiki da bai yake cewa wannan fata ce doki ne to idan doki da fukafiki sai baka ji labarin doki annabi Sulaiman ba an ce yana da fukafiki ba Allahu akbar to akwai bayani da yawa da ya danganci aurenta da shigar ta gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yi rayuwa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yin dukkan wani abin da zai faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da karancin shekarunta a cikin matansa amma tana daga cikin waɗanda aka kiyaye cewa ta yi ƙoƙarin abin da za ta yi ta yi abin da zai faranta wa manzo sallallahu alaihi wasallam tana ƙoƙarin ta ga cewa bai ga wani abin da zai ɓata rai a kanta ba daga cikin irin maganganta tana cewa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya shigo inda nake sai ya ga na sa ƴan hannu na sa a warwaro minware na azurfa ya ce ya Aisha me wannan kuma kika sa sai ta ce sana'atuhunna atazayyanu laka ya rasulullah ni na yin su da kaina dan in sa in yi maka ado ya rasulullah tana daga cikin mata waɗanda take yi wa tana daga cikin waɗanda suke wa mata nasiha da cewa su kasance masu kula da kwalliyarsu da adansu ga matansu ga mazajensu tana cewa in kana da ki zaujun fastafati an tanza'i muqlataiki fatada'iha ahsana mimma hiya faqali in kina da miji kika ga zaki iya ce ƙwaye idanki ko ƙwayoyin idanki ki sake zara su yadda za su ƙara kyau don mijinki ya ganki da kyau to ki haka ƙarewar kwalliya kenan da zaki iya cire ƙwaye idanki ki sake mata gurbi ki sake mata ajiya zai zanto in ƙara kyau to ki yi wa mijinki irin wannan wannan yana cikin tabaqat da ibnu sa'ad da sanadi ingantacce tana da wata riga da take sawa mai tsada, kudinta a wancan lokacin dirhami biyar a lokacin kudi ne. Saboda kyanta mata ma in za a yi wa mace biki za a kai yarta gidan mijinta sai a zo a ari rigarta a sa mata don ta je tana ba da sha'awa. Na rigar da Aisha ake ara kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, hadisi yana cikin Sahih Bukhari. Tana da abun wuya da take ado da shi, wani abun wuyan ma daga na ƙasar waje ne, cikin ƙasar Yaman, kamar abun wuyan ta na Jizri Zifar, wani guri ne a Yaman. Daga can aka kawo abin ta saya, wanda shi ne ma ɗaukin da ya faɗi har aka abin da ya faru na ƙisatul ifk, kagen da aka yi mata. Tana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidin dubu a gida, dukkan wasu buƙatunsa tana da so ta ga cewa ta tsaya da su, har ta asuwakinsa da yake asuwaki da shi annabi in ya aje shi ta ɗauka ta je ta wanke shi. A lokaci takan taje masa kai, yana cikin itikafi ma ya maiƙo mata, ya maiƙo kansa ta wando ta taje masa kai, wanda yake nuna maka yadda take kula da shi, tana sa masa turare da hannunta. Duk wani abin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ya ji daɗi, Aisha radiyallahu ta'ala anha tana yi. Ya buga kissar ta lokacin da aka samu kai wai minti nan na bi kai ba wani ba kai da din zan ta zaka yi ko yan social media idan minti 50 yayi ko dai a khatma mun muka ce wanda zai zai kare ba. To na kusa cinyewa shi adam ka da shi. Lokacin da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani yaƙi, har ya zanto abin wuyanta ya faɗi, an tafi bi nema, lokacin sallah ya yi babu ruwa, ya zanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su rasa yadda za su yi, suka dawo cikin damuwa. Aka saukar da ayar da ta yi magana a kan taimama. Wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun zauna jiran waɗanda suka je su nemo abinda Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tabbatar na abin wuyanta. A lokacin sai suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ɗora kansa a kan cinyarta, sai bacci ya ɗauke shi. Sai da Abubakar ya zo a fusace, saboda duk a sanadiyar ƴarsa gashi an zo ba a tafi ba, har lokacin sallah kuma an rasa ruwa. Saboda haka sai ya zo a fusace, annabi yana kan cinyarta yana bacci, ya yi fulo da cinyarta yana bacci. Sai da Abubakar yana faɗa mata, yana zungurinta, yana tsikarinta da hannu, ta ce ina jin safan tsikarin, amma saboda ta yi wani motsi annabi ya tashi ta daurewa. Wani yana nuna maka yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake a wajenta, da yadda take son ta ga cewa bai shiga cikin wani yanayi da ba zai masa daɗi ba. Kamar yadda muka faɗa a baya, ta taso a gida na wadata, ma'aikinta yana da manyan attajirai a Makka, saboda haka ba gida ne da ake rashi ba. Haka nan bayan ta aiki a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi bai rasa ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani, duk abin da ya zo hannunsa raba wa yake. Saboda haka ba wai a talauce yake rayuwa ba, amma ko ba gani komai zai yi abin shigo hannunsa sai ya tafi. Saboda haka ita da kanta ke cewa wani lokaci sai ba kwana uku ba dora tukunya a gidanmu ba. Me kuke ci? Ta ce al-aswada al-ma'u wat-tamr, ruwa da dabino. Ruwa da dabino shi ne abincin kwana uku, suna ci ruwa da dabino ba dan babu ba, saboda duk abin da ya shigo ya bayar. Wannan dabi'ar ta tasirantu da ita a rayuwarta, ita ma ta kasance ba ta bar komai, duk abin da ya shigo hannunta a nan take za ta raba. lokaci ba zai nemo ba ku shiga wannan bangaren ba ma dai daga cikin dabi'ar take na ba ta barin wani abu ya zauna a hannunta an ba ta kuɗi mai matsuɗin yawa ana ba ta shi a lokacin Muawiya ibnu Abi Sufyan shi ya aiko mata shi ana aiko mata wannan kuɗin nan da nan sai ta aika yaranta kai gidan wani kai gidan wani kai sai da suka gane a lokacin wata daga cikin yaranta take cewa ai da kin tabbar wani abu mun sayi abin da zaki bude baki da shi lokacin tana azumi kici to ai da kin tana ba za mu tsinda wani ya azumi ya manta zai bude baki dole ne wannan lokacin duk wannan baya zaman ta kici ai da kin tana ba da sai mu dan rage wani abu kije ki so mana yar kankana da za mu sha to kaga wannan dabi'a daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam takwas sun same ta to haka ba su kusa kwana uku ba a kunna wuta a gidan ba innama kana aishuhum al-aswadan wa al-aswadan at-tamr wal ma tana cewa ma akala ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklatain fi yawmin illa ihdahuma tamr mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ci abinci sau biyu ba su ci su kuma ci face ɗaya daga cikin cimar dabino ne ɗaya daga cikin cimar dabino ne daga cikin kissa tsarifa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da nana Aisha ana sai ke ba labari hadisi da cikin Muslim annabi yana da wani makoci mutumin Farisa mutumin Iran amma ba dan shi'a ba eh sahabi ne na Iran sai ya zo ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina baka da'awa wato ina kiran ka ka zo mu ci abinci a gidana annabi yana tare da Aisha radiyallahu anha zaune sai annabi ya ce wa hadi tare da wannan ba ni kadai ba za mu zo mu biyu kun san haka kaidar da'awa take gayyata in ba gayyace ka ka je gayyace soke ka ce za a yi ba zan je ba bayan kuma abincin da dinna talaka ne a'a sai ya gayyace ka saboda haka sai ya ce wa hadihi ya nuna da Aisha sai ba Farisan ne ya ce na a'a kai kadai nake so ka maza Allah ya ce a'a ni ma ba zan je ba ya koma sai sake dawowa ya rasulullahi gayyatar nan dai annabi ya ce to ni ma fa wa hadihi tare da wannan ya ce la a'a ni kai kadai annabi ya ce to ni ma la ya tafi ya sake haƙuri ya dawo ya rasulullahi ka shirya maka abinci wazirin da za ka fasa watakila yana da ɗan abincin kaɗan ne ba zai isa su duka ba saboda ka shi dai ya fi damuwa manzo Allah zo ya ci shi kaɗai ya ci ya koshi kai ya zo da wani abincin ya kasa musu shi kuma ya so ya kosar da manzo Allah su kila nisa sai ce a kai kaɗai za ka zo annabi ya ce wa hadihi shi ne ya ce na'am eh to na yadda saboda ka suka fita suka kama hanya shi da na Aisha har suka zo gidan mutumin nan suka ci abincin sa wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da na Aisha lokacin da ya rashin lafiya ta lokacin da ya rashin lafiya sun damu sun matansa sun je na ko yaushe na tambaya aina ana gadan aina ana gadan gobe a gidan wa nake cikin mata suka fahimci yana nufin gidan Aisha radiyallahu ta'ala dan duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san irin kaunar da yake wa Aisha ya sun san wannan kai ba su ba hatta mutan gari sun sani sayyidina Umar lokacin da ya ji labarin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna musayin yawo da shi bayan haka ta faru da matarsa ya nuna mata yaushe ko koyi mijin ku yana magana kuma kuna mai da masa martani tace kai kuma a kasuwa manzo Allah ba ana yanka gidansa tace manzo yace manzo Allah ce manzo Allah mana ɗayan su ma sai ta yi fushi da shi ta yi ni ba ta masa magana wai ya bata mata rai ya ce manzon Allah ta ba ta tsoron Allah ya fushi da fushin annabinsa wato su yi fushi da annabi shi ma annabi ya yi musu fushi Allah ya biya fushinsa nan da nan sai ya ruga saboda isa tana can hafsa ya ce ya kwakwata gida ya je sa ya sa ummu salama da farko ya ce haka kuke ta ce haka mu ya je wajen hafsa ya ce haka kuke yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana magana kuna mai masa ta ce kwarai har ma ɗayan ma sai ta fushi ta ki masa magana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun halaka kun tabi ba kwa tsoran Allah ya fushi da fushin ma'annabinsa, to shi ne yake gargaɗin ƴarsa, yake cewa kada wannan wacce take kanta yake ruɗatta a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ruɗe ki, ki riƙa kwaikwayon abin da take. Ka san da Nana Hafsa da Nana Aisha gurub ɗaya ne, gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurub ɗaya ne, akwai gurub na Nana Aisha da Hafsa, akwai gurub na Zainab bintu Jahsh da tamana ta tsada mutanen, akwai kuma ƴan baruwan mu sune irin su Ummu Salama, su ni tarar su shi yasa Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa ahabbaha qulban shadidan kana yatadhaharu bi, yana son ta so mai tsanani kuma yana bayyana haka. Yasa Hadith Umar Abdullahi Amr ibn al-As lokacin da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nasi ilayk, qala Abu Bakr, qala min an-nisa, qala man ahabbu an-nasi ilayk, qala Aisha, qala min ar-rijal, qala abuha. Da tambaye shi wa kafi so cikin mutane, annabi da ya tashi bashi an sako shi ce Aisha, cikin maza nake ne, sai ce babanta. Saboda haka duk sun san wannan, shi yasa Sayyidina Umar kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim yake cewa ya bunayya la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyyaha, yana nufin da na Aisha, saboda irin sanda matansa suka san yana yi wa na Aisha Sauda bintu Zama lokacin da ta manyanta, sai take jin tsoron kamar annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauke mata, sai take cewa ta yi wa Nana Aisha kyautar kwananta. Saboda haka Nana Aisha, sauran mata da mutane da kwana ɗaya ne, amma Nana Aisha tana da kwana biyu, kwananta da na Sauda a matsayin kwananta duka. Wacce ce mai ibada, wacce ce mai yawan ibada, ko mai yawan tsoron kunut, in tana sallar nafila sai ka ji ka shigo kana jiranta, sai ka ga jina zama saboda yawan ibadarta. Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr dan dan uwanta yana cewa kuntu idza qadawtu abadan bi bayti Aisha usallimu alaiha fa qadimtu yawman fa idza hiya qa'imatun tusabbihu wa taqra'u fa manna Allahu alaina wa waqana 'adhab as-samum wa tad'u wa tabki wa turajjiluha. Ce wata rana nakan yawan zuwa ina gaishe da Nana Aisha, saboda ambassa ce, ya ce wata rana sai na je na same ta tsaye tana tasbihi, tana karanta, wato tana sallah, tana karanta wannan ayar, tana kuma ta maimaitawa fa manna Allahu alaina wa waqana azabas sun, tana addu'a, tana kuka, tana maimaitawa. Ya ce fa qumtu hatta madaltu al-qiyam fa dhahabtu ila as-suq li hajati thumma raja'tu فإذا هي قائمة كما هي تصلي. نجد زما تقاري صلى الله عليه وسلم ميما قد تزامي جيشي تنتبي ما تقام أبا قالي شي نتفى كاسوا نجي نقام بيهم بقاتا كاسوا نداو نقوم سام تتعيتنا ونا سلا. وانا ابن رجب أتكي لتافة صفة الباري لابن الجوزي أتكي صفة الصفوة سن أبتش وانا Abdullahi ibn Abi Musa al-Ash'ari yana cewa wani mudrik ko ibn mudrik ya aike ni zuwa wurin Aisha radiyallahu ta'ala anha in yi mata wasu tambayoyi, sai na zo na same ta tana sallar wada'a, sai na ce to bari in zauna har ta gama. Fa qalu, mutanen da ya samu a gurin sai suka ce da shi haihata ne zama kai haihata babban babu rana za ka daɗe kana zama saboda tsayuwa da ruku'u da sujjada da sauransu. Aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce mai kyauta mai yawan sadaka, akwai gidanta da ta sayar da dirhami 100,000 a watar wa madinari 100,000, sannan gaba ɗaya ta zo talaka wanda suke unguwar gaza ɗaya da ta rabe musu wannan kuɗi, har Abdullahi ibn Zubair ya mata faɗa a cikin maganar da Abdullahi ibn Zubair ta dan uwar ta da yaro ne kuma karami a lokacin amma yake mata fada yake cewa mun kusan me muke hajaru mu hada ki taba kudin ki kai fishi da shi bace mun samu kansa sai ne kauka mu kai ka kafa kabuwa da wasu suka je suka lallashe ta sanda ta yadda ta yi masa magana gaba ɗaya ta dauke masa wuta yaya saboda ta dauki dukiyar ta yi sadaka har da ya mata wannan magana a matsayin ta da uwarsa yake cewa ra'aituha tasaddaqu bi 70,000 wa innaha la turqi'u janiba dirha na ganta tana bada sadakar dirhami 70,000 ta dauka ta bada sadaka amma rigarta da maho da faci a jikin rigarta Mawai ya taba aiko mata da filada abin wuya kudinsa 100,000 amma ta dauka ta lallaba wa sauran matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abokan zamanta wanda yana cikin musannaf ibn abi shayba abdullah ibn zubair yake ta ma ra'aytu imra'ataini ajwada min aisha wa asma ban taba ga mutane guda bi mata bi masu kautar aisha da asma'u ba yace amma da bambanci kautar su amma aisha fa kanat tajma'u shay'a ila shay' hatta idha sama'a indaha qasama Aisha tana tattara abu kadan 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 in ya tsari ya yi yawa sai ta rabe amma ita Asma'u da abin da yazo hannunta ba ta bari sai ya kai gobe wannan yana da cikin al'adabul mufrad lokaci ba zai ba mu dama ba mu ci gaba da magana akan nan Aisha kamar yadda na ga muku shi a kun dunci kun ga ba zo magana falalatta falalatta da aka ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa kadan daga cikin abin da muka faɗa wani abu na fadar da daga bakin manzo Allah ya bayyana amma dai akwai hadisai musamman da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na falalar da Aisha radiyallahu ta'ala anha ba mu samu ba mu da lokacin da zamu faɗi wannan amma suna nan da yawa ba mai magana akan ilimin ta ba tarin ilimin da ta tara da irin yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka amfana da ilimin ta ba manyan sahabbai suke aikawa Annabi suke aikawa da Aisha idan wani hadisi ya rikice musu su aika mata dan ta gaya musu abin da zai fitar da su daga ciki wannan yana nan da salansa suna da yawa da fatawa a lokacin sayyidina Abubakar a lokacin sayyidina Umar tana da cikin masu fatawa kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwayar hadisi mutanen nan bakwai da ake cewa al-muksiruna da Aisha tana cikin su dan tana cikin ma uku na farko hudu na farko tana cikin su ta rawaita hadisi ko an rawaita hadisi nata 2000 wanda yake cikin musnad baqiyyah maqlat 2200 ainihin da goma wannan duka daga nana Aisha radiyallahu ta'ala to shi kansa wannan wani jarumi ne mai fadin gaske magana akan iliminta da abin da ta sani saboda ka ita ce a'lamu nisa'il ummati ala al-itlaq duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba matar da ta kai na Aisha ilmi babu matar da ta kai na Aisha ilmi wannan magana ce da aka yi ittifaqi a kanta a fa'ida abi rabah yana cewa hiya a'lamu an-nas wa afqahu an-nas ita ce tafi kowa ilimi ita tafi kowa sanin shari'a wanda babban malami ne cikin manyan almajiran makaranta Abdullahi ibn Abbas yake faɗar wannan magana to wannan shi ma jarumi ne mai faɗin gaske sanin gwagwarmayarta wajen tabbatar da adalci musamman irin jagorancin da ta yi na taga cewa an hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala da abinda ya kai har aka yi yakin waqatul jamal aka yi yakin jamal wanda ita ce akan tsaye akan hakumin sannan a ce za a yi magana akan alaƙarta da sauran dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da kyakkyawar alaƙa da sayyidina Ali da ya'yan na Fatima da sauran ya'yan ma'aiki ya'yan na Fatima Hassan da Husayn tana da kyakkyawar alaƙa da su ba kamar yadda mabiya addinin Shi'a suke yayatawa ba cewa ba ga miciji ba zaman lafiya ba kaunar juna a tsakanin su ba haka bane wani abun ma a cikin da tafan su duk sun tabbatar da haka amma duka wannan wani abu ne wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace shi ba wanda muka faɗa ne zai Allah ba mu nada na kuskure kuma Allah fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh